وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الصافئ والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم لساك سادوا يمتون من بتار الخير دع البركة نتلاتا در اللاربة شاتبس دوات الرمضان هجر الشغبان حديث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تدبرني مكة ومدينة شكرا دود يا دري خدود شكرا أربعين دشيدا وأن يداتي دشاتا قصد وتنبكو وتمارس ميلادية حيث وراء النبي عيسى لنا نمريم إذا تاريه يا إنجنتا shekara 2025 miladiya ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin Darul Hadith da yake wannan unguwa na tajimi tau a wannan birnin na tawa jamhuriyar Niger wanda wannan shine darasi na 18 a jerin darussan tafsirin alqur'ani wannan shekara kuma shi yake zaman towa darasi na biyar a cikin wannan sura bitarin alkhairi da fawaid ta ahqaf wanda ajiya mun kwana aya ta 15 fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa wassayna al-insana li walidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين yau da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga aya ta 16 a cikin wannan surar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan karanta alqur'ani daidai ya kuma ba mu ikon fassara sa kama yuhibbu wa yarda rabbuna jalla ula Allah ya sanya alqur'ani ya zamanto hujjatan lana la alaina ubangiji ya sanya alqur'ani ya cece mu a ranar tashin alkiyama arma aya ta 16 sai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ula ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu 'an sayyi'atihim fi ashabil janna wa'd as-sidiq alladhi kanu yu'adun. Allah yace ulaika wa in jeniya masu waccan sifar da aka ambata. Allah yace alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu, su ne wanda mu su Allah muke karba musu kyakkyawan abin da suka aiwatar na aiki. Wa natajawazu an sayyi'atihim, kuma mu su Allah muke yahewa game da abin da suka aiwatar na kurakurai. Salati kuma fi ashabil janna, mu sanya su a cikin layin mutanen da muke musu goma ta arziki da shiga aljanna. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون wannan alkawlin gaskiya ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu alkawli shi Allah ya sanya muna ciki. Malamu suka ce kalmar ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu, to Allah yana magana ne da mutanen da muka ambata tun daga shekaran jiya har zawajiya, wal suke da sifofi kamar haka. Sifatu qalin wanda Allah subhanahu wa ta'ala yace sun balaga, wanda sun kai shekaruna na girma shekara 33 da muke bayani, kuma sun kai shekara 40, sannan kuma suka riski abinda ba su aiwatar ba na daga shekarunsu, suka yi kokari, suka dage, suka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuma suka roki Allah da ya taimake su akan aiwatar da nagartattun ayyuka da Allah yake so, kuma yadda wannan ayyukan, sannan kuma suka roki Allah akan Allah ya daidaita ya shiryar musu da zurriyarsu, kuma suka ci ubangijinsu da suke bauta ma zuciyarsu da fadi haka gangan jikir ya tabbatar shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, kuma suka tsayu bisa wannan tabarkin na bautar Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah ce ba su wa'innan sifar na taqabbalu anhum ahsana ma 'amilu, musu Allah muna karba musu kyakkyawa daga cikin abin da suka aiwatar, ayyukan da suka aiwatar kyakkyawa. To Allah ya ce na taqabbalu anhum, mun sanya an hannaye bibbiyu, Allah ce muna karbawa daga wannan aikin, ma'ana aikin da suka aiwatar Allah ya karba musu, ba karamin nasara bace mutum yayi aiki a rayuwa Allah ya karba musa, ba yin aikin bane ke da wuya. Malam, abu mafi wuya a rayuwa shine kai al aikin kuma Allah ya ce ya karba. Duk abinda muke ta yi jama'a ba ma da tabbacin cewa Allah ya karba, amma su masu wannan sifar sai Allah ce abinda suke aiwatarwa ko suka aiwatar Allah ya ce ya karba musu. Nagartattu daga cikin ayyukansu da biyayya ga iyaye kai da kyau da za musu a rayuwa, Allah ya ce wannan gaba ɗaya mun karba. Sai Allah ya ce wa natajawazu an sayyi'atihim, kuma musu Allah subhanahu wa ta'ala muna yabewa daga midi kurakurai as-sayyi'at dunal kaba'ir, abunda bai kai al-kabira ba. Yaga ce as-sayyi shine abunda mutum ya aiwatar na mummuna na laifi wanda zunubin bai kai matakin kabira ba. Shi yasa idan mutum ya nisanci manyan zunubai, to Allah yayi alkawarin zai tsare sa daga aiwatar da manyan kaba'ir. Allah ce in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum, in kuka nisanci manyan zunubai irin su shirka, irin su zina, irin cin dukiyar marayu, irin cin dukiyar riba, irin ƙazafi wa bayin Allah nagartattu, irin su sihiri, irin su rashin adamul huquq ga iyaye, to in ka nisanci wa'innan ababen, to sai Allah ya taimake ka akan yahe maka ƙananan zunuban, su ne as-sayyi'at, irin abin da ba a rasawa na ƙarerai da ake wanda su kai manya ba, irin abin da ba a rasawa na kurakurai da kuma rashin cika wasu abu daga cikin ibada, duka laifi ne, amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yahe wa ɗan annabi Adamu wa'innan ababen, Allah subhanahu wa ta'ala ya yahe muna. Sai Allah ke cewa kuma fi ashabil janna, ay wa yudkhiluhum fi ashabil janna, kuma sai Allah ya shigar da su a cikin layin an aljanna Allah ta sa su a cikin shi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sanya su tare da mutanen da Allah ya wa alƙawarin shiga aljanna. Akwai mutane da dama da Allah ya musu alƙawarin shiga aljanna tun daga kan sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sai Allah ce wannan abun وعد الصدق الذي كان يعد الكوني من كسيا وانه مسو الله مكي مسو الكوني ان دي سكا سبنت دواء جن سبوبين تو الله يجي الكوني ده مكي شي ده مسنيا سو الجنه ثم الله يجي الكوني من كسيا يا فتوني ده وند يكي كسيا بايا فدين ابن ده با كسيا با sannan kuma in ya fara al'amarin baya saba alkawari Allah yayi alkawari inna Allah la yukhliful mi'ad ubangiji baya saba alkawari to Allah yayi alkawari shigar da su aljanna Allah ce wa'da sidqi alladhi kan yu'ad wannan alkawari ne da Allah yi na gaskiya wanda shi Allah ya musu alkawari malamu suka ce a ƙarshen wannan ayar ayar tana nuna mana wasu ayyuka da suke kai mutum zuwa ga aljanna daga cikin su Allah ya faɗa tun daga innal ladina qalu rabbuna Allah yin imani da Allah tsantsagoran sa da kuma istiqama akan addini da kuma biyayya ga iyaye da kuma kokarin tarbiyyantar da ƴaƴa domin da Allah yake faɗa cewa suna addu'a wa aslih li fi dhurriyyati ay bagana ce akan tarbiyyantar da yara shi yasa yazo a hadisi ingantacce na Annabi Muhammad Annabi Allah ya ce duk wanda Allah ya bai wa iya mata guda biyu duk wanda Allah ya bai wa mata ƴaƴa guda biyu mata biyu ko uku sai ya tsayu akan tarbiyyantar da su ya dora su akan manhajin kitabu was sunna ala fahmi as-salafi as-salih suka kai matsayin aure ya auratar da su annabin Allah ce kunna lahu hijaban minan nari wa innan yaran da Allah ya baka dalilin tarbiyyantar da su da kai sun kasance maka garkuwa da shiga wutar jahannama jama'a mun fahimta kaga magana tarbiyya ake kenan ko shi yasa yana da cikin abu mafi girma kuma mafi wahala a rayuwa tarbiyyantar da yara musamman a irin wannan lokaci da ke cincinu suka bayyanu sai mutum ya zauna da ƴaƴansa a gida ƴarsa ta yi shekara 5 goma da waya bai sani ba wani fa in aka nuna masa hotar ƴarsa wallahi ba zai da mai bacci saboda yanayin da ya ganta a cikin sa shi ya sanya Allah ya bada wannan lamanin da duk wanda ya tsaya kan tarbiyyar da yara suka ce wanda ya sifantu da wa'annan sifofin to Allah ya yi bayanin hanyar shiga aljanna ne sai malamu suka tsara daga cikin abin da ke kai mutum aljanna tun duk abin da ake ta nema menene ka samu aljanna ko to ya za a yi ka dace da gidan aljanna dan uwa suka ce na daga cikin hanyoyin aljanna bancin sifantuwa da wa'annan sifofin da Allah ya ambata abu na farko tauhidullah azza wa jalla ka kadaita Allah ubangiji mai girma da daukaka sannan wa ta'zimuhu kuma ka girmamta Allah wa mahabbatuhu kuma ka so Allah wa khashyatuhu kuma ka tsoranci Allah subhanahu wa ta'ala wa tawakkulu alayhi kuma ka dogara da Allah wannan abu duk abu guda ne ka so Allah subhanahu wa ta'ala ka kadaita shi ma'ana ka kika hada shi da wani abin bauta cikin duk abin da kake bautawa cikin bautar da kake hada Allah da wani abin bauta malaika jibril ya zo wa shugaban halitta annabi muhammad yake cewa annabi allah cewa duk wanda ya mutu cikin al'ummarka yace annabi malaika kausani jibril annahu man mata min ummatika la yushrik billahi shay'an dakhala aljannata annabi allah duk wanda ya mutu cikin al'ummarka bai taba hada allah da wani abin bauta ba manzan allah ya yace aka ce manzon Allah ya shiga aljanna duk wanda ya mutu cikin al'ummar annabi Allah bai taba shirka wa Allah ba ko so daya a rayuwa ya mutu baya shirka wa Allah in ya mutu ya shiga aljanna in ji malaika jibril
kaga tauhidi kenan ko to tauhidi shi zai baka damar ka so Allah subhanahu wataala shi yasa annabin Allah annabi Muhammad yace thalathun man wajadahunna faqad wajada halawata al-iman dabi'a guda uku duk wanda Allah ya datar da su to ya samu dandanan imani Allah ya azurta mu da su yace ayyakuna Allah wa rasuluhu ahab wa rasuluhu ahab ahab ilayhi mimma siwa awaye gani cewa ka fi son Allah da manzansa haka dukkanin wani halitta a duniya to ka samu dandanan imani an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah kaji kana son mutum ba don komi ba ba don kudin sa ba ba don mulkin sa ba ba don karfin sa ba ko kuma matsayin sa a'a sai dan dai yana son Allah sannan kuma mutum ya wa ayyakara an yahuda fil kufri bal idza qadahu Allah mutum ya kyamuci komawa cikin kafirci bayan Allah ya tsamatar da shi to in ka samu wannan guda uku annabin Allah ce ka samu dandanan imani Allah ya dace da mu to ka samu son Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ka dinga dogaro wa Allah kana girmama da shari'ar Allah girmamar da Allah shine girmamar da umarnin Allah duk aga ce abu na Allah ne to ka ji wannan abu mai girma ne a gunka abu na biyu jama'a cikin ababen da ke kai mutum zuwa ga aljanna shi al-ittiba'u bil rasul sallallahu alaihi wa sallam wa ta'atuhu mutum ya dinga koyi da annabi cikin duk abin da zaka yi na ibada a rayuwa to ka koyi annabin Allah Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana zaka yi sallah itar manzon Allah zaka yi azumi irin na manzon Allah zaka aurar da ayyanka aurar da su yadda manzon Allah ya aurar da nasa zaka auro kai karan kanka yi auren irin da manzon Allah ya aure sannan kuma kai wa manzon Allah da a cikin duk abin da ya umarce ka yazo a hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sun cewa كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى النبي تدك الامه دك الامه دكنين كوا سي زي شغا الجنه سي وند يكي كوا زي شغا الجنه سي وند يكي شغا اي ذا سي صحابه سكا تشي ومن يا ابا يا رسول الله يا ما ايكين الله وا ذا اتشي وا غا الجنه يتشي بزي شغا با قال سي النبي الله تشي من اطاعني دخل الجنه duk wanda yayi min la'a cikin abun da nazo da shi ya shiga aljanna in aka ce manzon Allah ne yace ayi kaza ka aiwatar to ka shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda kuma ya saba mi yake aiwatarwa annabin Allah ce kamar an cewa da shiga aljanna ka ci take ni ashe abu na biyu shine in kana son ka shiga aljanna da uwa ko yar uwa yi kokari ki koyi da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku المحافظة على الصلوات في الجماعة كيا يصلى غدا بيار اتكين الامة كيا يصلوا لي غدا بيار اتكين جماعة صلى الظهر لا عصر مغربا عشاء صباح وان صلوا لتدغي اتكين جماعة كما كاي بيسا علمي يذكر حديث النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا رسول الله ارايت اذا صليت المكتوبات وحللت الحلال وحرمت الحرام ادخل ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنه ادخل الجنه هذا شيء من عند الله شيء النبي الله يا كيك غني اذا نكيي صلاه غدا بين الامه na kula da halal ba na cin komai sai abin da yake halal kina na rabu da haramun ya annabi Allah in na tsayi akan haka ban tsara ba na shiga aljanna annabi Allah ya ce kware da gaske shi kiyaye sallah guda biyar jama'a a cikin al'umma yana kai mutum zuwa ga aljanna Allah ya datar da mu abu na hudu daga cikin abin da ke sa mutum ya samu cikin aljanna a ranar alkiyama shine ka dinga maimaita abin da ladani yake maimaitawa a lokacin kiran sunna wata gaba ce mai matukar muhimmanci wanda mabiya yawa hatta daliban ilimi muna shigala a kanta shine lokacin da ake kiran sallah ka dinga maimaita abin da ladani yake fada yazo a hadisin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda annabin Allah yake cewa idza qala al mu'adhdhin Allahu akbar Allahu akbar idan ladani yace Allahu akbar Allahu akbar sai kai ma kace Allahu akbar Allahu akbar yace ashhadu an la ilaha illa Allah kace ashhadu an la ilaha illa Allah kace ashhadu anna muhammadar rasulullah kace ashhadu anna muhammadar rasulullah yace hayya ala as-salah kace la hawla ولا قوة إلا بالله يتحيى على الفلاح كتي لا حول ولا قوة إلا بالله يتي الله أكبر الله أكبر كتي الله أكبر الله أكبر يتي لا إله إلا الله كتي لا إله إلا الله يتي من قلبه كافة إيوانا دقت وتنزوت يركع النبي الله تدخل الجنة يشجع الجنة duk mai wannan sifar a lokacin da ladan yake kiran sallah kana fadar abin da yake fada maza ce in aka kare da kai to kana cikin wanda za a baiwa cikin aljanna a ranar tashin kiyama jama'a mun fahimta dan Allah muna yin wannan a lokacin da ma ake kiran sallah wani hankalin sa yana cikin wani wuri wala Allah wani yana TikTok wala Allah wani fada ma yake yi mallan aran ma ana kiran sallah yana jaraba Allah ya rufa mu asiri Allah ya rufa mu asiri abu na biyar inji malamai da ke kai mutum zuwa ga aljanna saboda mu dage da nemanta shine karanta ayatul kursi bayan kowace sallar farilla kada mun to in aka yi da sallah to kana dagewa kana yin azkar ofa yanzu azkaru ba'da sadubra salawat as-salawat sun gagare mu ba kaga an yi da sallah mutane na fita a cikin masallaci kamar kace tutsa su ake yi al'umma ba ta da hakurin jiran sallah da kuma jiran ayi azkar bayan sallah yanzu baka dibi na kace maka karshen waja an yi hirama ko an yi fekil kaga irin yadda mutane suke dandazo a bakin bankuna da kuma Niger Post amma wallahi sallah in dai ba yanzu ba da aka fara azumi kaga al'umma shi ba fa ba dan Allah bane saboda a dan rage zahi zahi ne fa sai an ba fa azo ba da niyyar azo na ayi nabila ana jiran liman a'a da niyyar bari mu je mu dan rage zafin kakin a fara sallah ne mutum zai bata awa biyar awa uku wuni gaba dai yana jiran a bashi albashi amma mutum ya gagara jiran liman da minti 10 kuma wai a ce aljanna ake bukata kuma duka haka muke ba daliban ilimin ba malaman haka muke rayuwa Allah ya rufa mu asiri to karanta ayatul kursi bayan an yi da sallar farilla na daga cikin abin da yake mutum zuwa ga aljanna ya zo a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatul kursi dubra kulla salatin maktuba lam yamna'uhu min dukhul al-janna illa al-maut duk wanda ke karanta ayatul kursi tun daga farkon ta har karshe bayan kowace sallar farilla annabin Allah ya ce ba abunda zai hana mu shiga aljanna sai mutuwa in ka rike karanta ayatul kursi bayan ka yi astaghfirullah allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd la ilaha illa allah wa la na'budu illa له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أي سبحان الله 33 الله أكبر 30 والحمد لله 33 الله أكبر 33 كتكد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ذكرت آية الكرسي ذكرت إخلاص فلك إذا ناسي in magariba ce ka karanta su uku da subahi annabi Allah ce wanda ya rike wannan abun yana yi bayan kowace sallar farilla in kaga baka shiga aljanna ba to baka mutu bane a duniya muna wasa da addini muna fa wasa da aljanna nan ba Allah ya rufa mu asiri abu na shida aya da take kai mutun zuwa ga aljanna shine mutun ya iya halshen sa ka iya bakinka ka kiyaye bakinka da farjinka ya zo a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa man yadmanu li ma baina lihiyayhi wa ma baina rijlayhi admanu lahu aljanna. Annabi Allah ce duk wanda ya tsare min abin da ke tsakanin labbansa guda biyu, me yake nan harshe, da kuma abin da ke tsakanin guwawunsa da cibiyarsa, me yake nan farjinsa, annabi ce duk wanda ya kare wannan ni kuma na masa alkawalin cikin aljanna gaban Allah. Duk wanda ya iya bakinsa, duk abin da za ka faɗa ka yi controlling sa kafin ka faɗa. Yanzu duniya dukkan a rayuwar duniya ba tana rayuwa ne akan anci anci. Malami zai zo a minbarin Juma'a ya faɗi abin da bai da tabbaci, in ka tambaye shi waye faɗa bai da tabbacin sa. Zai zo a minbarin wa'azi yana kujerar wa'azi ya faɗi abin da yake son ransa, in ka tambaye shi bai da dalili. Kasa wallahi al'azim mutane da dama suna aikin alkhairi ko amma sai an je gaban Allah su tashi haba'an mansura, saboda abinda suke shiga cikin irdin mutane, cin mutuncin mutane. Ka dauko firar wannan a aje, ka dauko firar wannan a aje, ka dauko firar wannan a aje, kafin ka tashi duk abinda ka aiwatar na alkhairi ka gare. Firar mutum ba shi ya zama to giba ke, giba ce fa, giba ce. Allah ya rufa mana asiri. Abu na bakwai shine yada sallama, in ka gamu da mutum ka san shi ko baka san shi ba, kai masa sallama, assalamu alaikum wa rahmatullah, da kuma ciyar da abinci, da kuma sada zumunta da sallar dare. Shugaban halitta Annabi Muhammad yace ayyuhan nas, ya ku mutane, afshu salama, ku yawaita sallama, ku yada sallama tsakaninku. Ka gamu da arama assalamu alaikum, ya gamu da kai assalamu alaikum. Yace wa at'imu ta'ama, kuma ku dinga ciyar da abinci, ku dinga mi, ku dinga ciyar da abinci, musamman a irin wannan lokacin. Wallahi al'azim malam, akwai bayin Allah da abinda za su cika garshi yake shi, wani fa abinda zai yi sahur wallahi sai yayi da gaske, wani fa abun budin baki daga garsa yake shi. Annabi ce wa at'imu ta'ama, ku dinga ciyar da abinci. Sai ce wasilul arham, ku sada zumuntar ku, dangin iyaye, kannan iyaye. Akwai wanda malam arama raban shi da yanzu ya kai da kanan babansa, wallahi kin sallah ballantana wani abu ya shiga tsakanin sa da insani. Ka ji farashin alishin sada zumunta mu ba, yanzu ba mutum zai iya dauka sikarin azumi ya kai masarafin sa, amma bai damu da ya kai masikarin kadan babansa ba, haka ne ko ba haka bane? Har malaman ba ina fada, har da mu malaman da muke wa'azi, zaka mutum zai kai masarafin sa amma kannan babansa da kuma ya san da wallahi ba su da bukatar wani ba, ma sarkin sa ma wallahi ya yi shi kan yau araba eh mai halid ne, kuma zai dauka haka nan ya kai masa. Allah ya rufa mana asiri. Yace wasilul arham, ku dinga sada zumunta. Sai ce wasallu wan nasu niyam, ku dinga tashi cikin dare kuna yin sallah lokacin da mutane suke farci. Yace tadkhulul jannata bisalamin, kun shiga aljanna da abinci. Ku dinga tashi cikin dare kuna sallah, kun shiga aljanna da abinci. Ashe wannan dabi'ar guda hudu suna kai mutum aljanna. Dabi'a ta mi? Ta farko yin sallama da wanda ka sai limamu sallama, duk wanda ka gadi kai masa sallama, assalamu alaikum wa rahmatullah. In ka rike wannan dabi'ar, to za ka shiga aljanna da ikon Allah. Sabon manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam daga shi su dan dawo saboda su yi wuce junan su sallama. Abu na gaba ciyar da abinci, abu na uku sada zumunta, abu na hudu yin sallar dare lokacin da kowa yake barci. Jama'a abu na takwas cikin abu da ke kai mutum aljanna shine yin sallar nafila, azumin nafila afwan, yin azumin nafila da kuma raka gawa makabarta, da kuma ciyar da miskinai, da kuma ziyarar marar lafiya. Mun karanta hadisi anan abahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbai a bata rana a cikin kuwa ya ciyar da yake cewa waye ya azumin nafila a yau. Abu Bakar radiyallahu anhu yake cewa ni ya annabin Allah, annabi ya ce wa yarka gawa a makabarta, Abu Bakar ya ce ni ya annabin Allah, annabi ya ce wa ya ce da miskini a yau, Abu Bakar Siddiq ya ce ni ya annabin Allah, annabi ya ce wa ya kai ziyara marar lafiya, wa ya kai ya je gabin marar lafiya a yau cikinku, Abu Bakar Siddiq ya ce ni ya annabin Allah. Sai manzon Allah ya ce dan annabi Adam ba zai hada wannan abun guda hudu ba, ba sai ya shiga aljanna a ranar tashin alkiyama. Jama'a mun fahimta, Allah ya dace da mu to Allah ce ulaikal ladina taqabbalu anhum ahsana ma amilu wa inna sune muke karba ma kikkiawan abunda suka aiwatar na ayyukan alkhairi wa natajawazu an sayiatihim kuma muna yabe musu laifukan da suka aiwatar da bai kai kabira ba Allah ta kuma fi ashabil janna muna sanya su a cikin din aljanna wa'ada sidiq alladhi kanu yu'adun alkawlin ne na gaskiya da musu Allah muka yi kuma musu Allah ba ma saba da kawli sai Allah ya ci aya ta gaba
wallahi qala li walidayni uffil lakuma as'idanani an ukhraja li khalati alqurun min qabli وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين
الله والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين التي والذي قال لوالديه والذي لديه بصفة تشيو مهي فنسى اللغة تسقى كراس زواج إيماني تسنى لك تكين دور أباه ورولكين دور أباه كما تياتاك شيني يكرا لنسى زواج إيماني kai kokari malam dan ka ka gasa zuwa ga aikin alkhairi kana zuwa masallaci to ka daina barin dan ka a madina kai baya baka tafiya da shi kana sadaka to ka dinga bai wa dan ka shi ma ya dinga yin sadaka yana tasowa da dabi'u na gartatu kwatanta masa ayyukan alkhairi wannan in an gaba da shi sallama ake masa ba bane wannan kaza ne wannan kaza ne to Allah ce wallahi qala liwalidayhi wanda yake cewa mahaifansa bayan sun kira su zuwa ga yamma imani da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yarda da tabbata da cewa Allah zai tada wanda ya mutu yace uffil lakuma kalmar uffil lakuma kalma ce ta tsawa da kuma nuna fadin munan magana ce irin da ku أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي ينادي على سوء يزكو ما بدا مما هنا يرى القول جيوى إن متزاء كاي الدني بايمكم وسوء الأموم سنك بات قبامنا كم بأتايا سبا ما لم يسن تما قنقنو أكن دليل سبكر ونن آية الإمام القرطبي عليه رحمة الله تعالى da al-Imam Ibn Kathir alayhi rahmatullahi ta'ala suka ce wasu da cikin malamai suna cewa ta sabka ne akan Abdurrahman dan Abi Bakr radiyallahu anhu wa arda sai da al-Imam al-Qurtubi yace wannan qaulin da'if ne amma dai ayar tana magana ga mutanen da ba sa biya ga iyayensu ka san na daga cikin tabewa ta rayuwa tabewa ta rayuwa mutun ya zaman cewa baya son ga iyayensa malum suka ce ababe guda uku ababe guda uku ne laifi Allah yana wa mutum ukuba tun daga nan duniya kafin a ji kiyama laifi guda uku Allah yana mai aiwatar da su azaba tun daga gidan duniya gabanin a ji alkiyama kafin ya bar duniya wallahi sai ya walakanta mutum na farin wanda baya shirye iyayensa azaba akwai mutumin da ba iyayensa bai doke su bakin komi ba har mutum akwai wanda sai yayi sati daga iyayensa kuma wallahi bai damu ba wani ko sai yayi sati bai kira babansa ba bai damu ba wani ko suna gari guda ya kasa kai musu ziyara wani kuma ba alaka mai kyau tsakaninsa da iyayensa daga cikin rukunin lalacewa ta rayuwa shine mutum ya zama to baya ga maciji da iyayensa idan kaga mutum yana rikici da iyayensa suna tsadin sa da mahaifansa wallahi ya bi hanyar lalacewa ya karbo ma kansa rikicin da wallahi baya iya tarisa ya janyo wa kansa bila'in da bai iya tarisa a rayuwa shi yasa ya suka ce kada ka yarda ka dinga abota da mutumin da bai ishi da iyayensa. In ka gano abokin ka bai daidai da iyayensa, to mala ashiru, saboda addu'ar iyaye akan dan su karba biyaci. Ba gaji ba hadisin Juraij, sallah da yake malam, sallah yake yi bautar Allah, abinda ake neman aljanna da shi yake yi, sai mahaifiyarsa ta zo tana kira sa ta ya Juraij, sai ta Allahumma ummi wa salati, Allah ga mama na kuma ga sallah ta, na ci gaba da sallan kuma na karba mu, sai ga ai ibada asira bainahu wa bainallahi afdal, ya ci gaba da sada alaka ta kansa da Allah ya fi karban da zai wa mahaifiyarsa, sai ya ci gaba da sallar sa. Kwana biyu ta zo ta tabbata tana ina sallar haka, ta kira sa yace Allahumma ummi wa salati, sai ya ƙara ci gaba da sallar sa. Ranar uku ta zo ce ya Allah, da ta kira sa bai karba ba, tace ya Allah kada ka karbi rayuwarsa sai ka hada su da shagun karuwa. Sai wata karuwa ta gari ta zo ta lallabe sa, yana sallar sa, sai ta je wajen wani da yake kusa gare sa yana kiyo, sai ya abuka mata sai ta dauki ciki tana haihuwa, sai ta yi shela cikin gari cewa ai dan nan da ta haifa wancan bawan Allah da kuke gani mutumin kirki ya koma gari, gefen gari yana bautar Allah, shi ba ciki kuma dan nasa malam, sai ga askara ka san haka ce wannan fa aran bane ko ustazu ko malam, in kadira ta fa'a ka so kowa har ni bisa ji labari, wanda ke libi zai baka labari ai wannan kuma hal wani yayi kaza haka ne ko baka bane, wallahi alazim wanda ke wata uwa duniya zai baka labari kai baka ma san da abu fa, saboda ni shi dadda ya ce da Allah, Allah ya rufa mu na asiri, Allah ya kare mu mutuncin mu da imanin mu, kawai sai aka je aka kamo aka rusa inda yake ibada, aka jibga masa kashi, suke tambaye su ana duka sace wai mi jama'a mi nai, suka ce ah baka ma san abin da muka yi ba, mutumin banza aka zage shi yace shi bai san abin da yi ba, aka ce waccan matar ta ce ka ciki kuma ga ran ta haifa, yace ni da kaina na ce kwarai da gaske, yace azo da yaron, aka zo gidan sarki ga yaron ga al'umma kuma ga mutanen ga matar, yace a bayan da mai yi sallah raka'a guda biyu ya gana da Allah subhanahu wataala, da yi da sallah sai ya totsa cikin yaron da ya tsinsa, yace ya kai yaro man abuka waye babanka, sai Allah ya bude halishin yaron, sai yaron yace babana wani bai kiyon dabbobi a guri kaza, sai aka ce ah ashe waliyin Allah ne ma, suka ce ah bari mu je mu a sai zo aka fara ba da hakuri, bari mu je mu gyara gidan ka, mu kace ah amira masa yadda yake, ashe kaga rishin dacewa rishin mu'amala mai kyau da iyayenka malam yana daga cikin abun da ke jayo hadari a rayuwa, malam ko tafiya iyayen suka ce kace za ka yi, suka ce wani kanka tafi malam bar wallahi bar tige ka, tafiya suka ce kace za ka yi, suka ce wani hakura hakura da ita wallahi in kana suka rama da duniya lafiya, yace mutum na biyu wanda Allah yake ma ukuwa tun kafin ya mutu shine wanda yake cin haram yake cin zalimin mutane, duk mai cin zalin al'umma mai kuntatawa bayin Allah suka yi masa Allah ya isa, wallahi alim malam ba zai sha ba kafin ya mutu sai Allah ya nuna masa, kai dauki tarihin tawa shekara 10 da suka wuce wanda ya san garin nan ya baka labari, an yi lokacin da ɗan kabukawun garin nan sun sha da kyar saboda wasu azzaliman polisai, haka ne ko ba haka bane, an wahala ba damar kai fakin mashin za a kama ka, rashin dalilin firmi a garin nan har gida kusa ake wasu mutane ɗan kabukawun, amma ka je ka binciki tarihin waɗannan sojawan polisai da suka yi wannan aika aikan, ka ta hada mutum da Allah ya ce maka ba aikin Allah yake ba malam, wallahi alazim wasu kafin su mutu duniya Allah ya walakantar da su, ba fa yadda za a yi ka zalunci ɗan annabi Adam malam Allah ya barka, ba fa yadda za a yi ka zalunci, yanzu ka dibi irin yadda ake zaluntar bayin Allah, a ci kuɗinka kuma babu resi, ba wata takarda ba a gwamnatance, ba wata takarda da aka baka kuma an karba, kuma wajen suke wai hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dai suke wai aikin alkhairi suke yi, sai zaka tausaya ma duk wanda kaga yana cin zalu duk mai cin haramun tausaya musu tun kafin ya mutu sai Allah ya walakantar da su wasu nan bagarin Allah ya nuna kaskan sun kaskanta sun walakanta Allah ya nuna su ba kowa bane dan ba kowa bane ai malam karamin mutum zaka hada da Allah ya ce maka shi ba aikin Allah yake ba mutum ne imani din aka ce masa Allah wallahi dinawa yake shi shesa na taba ba da shawara wa gwamnati cewa dan Allah dan girman Allah jami'an tsaron a inda ake formation a sa musu karatun addini dan wallahi mabiya yawan take kaine jahilai ne ba ku abin da suke bacin yau dana da kafinci kuma ai ta kanta gwamnati ana abinki ai na faɗa nace da yanzu duwan kasar nan ba da abinda ake jerence a kasar nan da a asusun gwamnati ake sanya sa wallahi gwamnati kasar nan ba karaman attajira bace amma ka diba da za a analis ba akai an gano kudin da duwan suke beba yawa ta su ta bayan hanya ta bayan fage malakin aka raba cikin abinda ake samu gwamnati cikin kashi 10 ba a samu ta kashi 5 cikin su ba a sawa Allah ya rufa mana asiri ya ake karshen al'amarin ina ake kai su kafin a rasu malam sai Allah ya jarrabe su da rashin lafiyar da bai da magani sai daga an tafi cizi an dawo an je faransa an dawo an je ina ne an dawo kafin a jima abinda aka tara gaba da yaro shi ba a taba zalunci a kai labari ba a duniya abu na uku da in mutum yana sa sun kafin ya mutu Allah yake masa hukuba shine mutum ya yanke zumunta yace tsakaniya da wani ba har abada ba ni ba shi wannan musiba ce Allah ya kai mu to Allah yace wallahi qala liwalidayhi uffin lakuma ata'idani an ukhraja yanzu kuna yi min alqawlin cewa wai za a tayar da ni bayan na mutu wa kad khalatil qurun min qabli alhaliku makkabani na ayi wasu al'ummomi da sun gabata kuma sun mutu kun banga Allah ya tada su ba ma'ana yana inkarin cewa fa din aka mutu za a tashi in aka mutu za a tashi wallahi duk galanka duk zamanka wacece in ka mutu wallahi ka tafi ne baka ku zaka yi to sanda gaban Allah farawo mulakai ba ruwan Allah da tarin galolinka wallahi in ka kai iblis da yi galoli ko ka san abarkata cikin mutane suke da galoli in ka kai iblis da yi galoli in ka mutu wallahi sai daga wajen Allah ba ruwan Allah da galolinka iya abinda ka aiwatar da abinda Allah zai baka kenan wa allasa lil insani illa ma sa'a wani fakatar da shi da dan abun da zai kai ma iyalin shi ne ba duk ya tattara ya baka kai yanzu ina a fa amfani ba dai barai irin mashin kinan da aka tattara ka ki gidan duwan wani mashin kin da kana ganin sa doce shi ka 30 ba kuma an ce sai ka auna sa Allah ya rufa muna asiri Allah ya rufa muna asiri wa kad khalatil qurun min qabli alhaji kuma an yusu al ummi sun gabata kun ba su taso ba sai Allah ce huma yastaghfirun Allah a wannan lokacin kuma iyaye suna roƙa masa Allah yastaghfirullah ay yas'alana Allah subhanahu yas'alana Allah hidayatu suna roƙan Allah ya shirye da shi kasan duk yadda da ya lalace to ubansa ba zai iya rabuwa da shi ko mahaifiya ba musamman ma uwa duk yadda mutum ya kai ya kawo wallahi uwayensa abun adda suke kallon sa adda suke kallon sa to suna masa addu'a shi yasa daga cikin abin da ya kamata iyaye su dinga bakiyan su addu'a shine su roki Allah ya shirye da su wannan abu ba mutane yanzu ba ma yi ta ga yaro kaggara ta musu yawa yaro dan karami kaga kattarta ne yawa saboda rashin addu'a magabata kafin su yi aure suke roƙon Allah ya ba su iya nagari kuma sun kiyaye ka'idar zamantakewar rayuwar aure da bincir auren duk sun kiyaye amma kuwa ba haka muke rayuwa ba Allah ya shirye mu da yaran da cikin sifar bayin Allah nake suna cewa rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ka dinga roƙon Allah ya shirye maka da ayyanka kar kai wasa da roƙon Allah ya dakar da ayyanka zuwa ga tawfiki kuma mu dora su akan tabarki na alkhairi yanzu ka dibi kirista kun taba ganin kirista sun tafi coci babu kirista tare da su ba sa yarda da su suke tafiya kuma ma in suka tafi da su za a dan ba yaron wani abu in ya je cikin abin da ake tarbatawa ya dinga bayarwa kafin ya girma ya taso da idushin cewa in aka je coci ana ba da wani abu to amma mu ba kokarin ma muke na mutum mu an shi Allah ya rufa mu da asiri suka ce wailaka amin sai tanka yi imani gaskata gaskata Allah subhanahu wataala gaskata cewa za a tashi alkiyama ba shakka za a tashi alkiyama ya hakuri sai rada wannan abun inna wa'adallahi haqq alkawlin Allah gaskiya ne jama'a alkawlin Allah da cewa Allah zai tada mata tu wallahi gaskiya ne inna wa'adallahi haqq Allah ce wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'idama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra dan annabi alin ya manta yadda Allah ya halice sa har yana buga misali wa Allah ina cewa wai ya za a yi wa zai tada kasusuwa bayan sunnarki Allah ce kul ka ce da su yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wanda kirkira halittar farkon al'amarin shi Allah shi zai mai da ita Allah yace wa kafare ka tambaye sa manzon Allah wai a antum ashaddu khalqan al-samaa'u banaha wai da mutun da sama Allah yace wanne wai halitta da kai da sama Allah yace kalli sama ka gani da kai da ita sama wanne ne ke wahala ma to Allah ya ce sama galta dan annabi adam to Allah yace inna wa'adallahi haqq alkawlin Allah gaskiya ne cewa Allah zai tayar da mutane daga cikin kaburruka a lokacin da Allah ya kaddara za a yi kuma ba abin da ya kamata kowannen mu yi masa isti'idadi shine kwanciyar kabari yanzu ka tsaya ka nisa ba a duniya yau shekarar ka nawa kai da kake zaune kake sauraron karatu akwai wanda farar da ka zaka duniyar farar nan aka sa cikin kabari shi haka ne radda ka zo duniya ran nan aka sa shi cikin kabarin kuma ba hanyar zai na cikin kabarin akwai wanda fa kai zikalla Abubakar Siddiq radiyallahu anhu shekara sama cikin kabari Umar dan Khattab Usman dan Affan kalli su annabin Allah annabin Musa annabi Isa to kai tambayi kanka shekara nawa zaka cikin kabari na'am shekara nawa zaka cikin kabarin aidan ijdalin ma ne yake zaman kabari kwanciya sai sa wallahi alazim kuna garin mu ko jama'a muna fuskantar wasu kwanaki guda goma nan gaba kaji kai wasa kai kace wai barci kwana malam akwai kwanciya doguwa tare da kai iya ban san shekara da zaba cikin kabari Allahu a'lam aramu ba bai sani ba ifa wata aya da aka mu aramu wahayin cewa ga shekarun sa a kabari ka tabbata dai ka kwanta a kabari ki yi kokari ka shirya wannan kwanciyar yi kokari shirye a mata shi yasa ya sahabban annabi Muhammad annabi Allah yake ce musu law ta'lamuna ma a'lam labakaitum katira wala dahittum qalila da kun san abun da ni manzon Allah na sani to da kun takaita kuka da kun takaita dariya kun yi kuka mai yawa kai wannan lisafin shekarun ka nau kai a ce mutum ba ma azaba ba a mutum komai cikin kabari iya a kwantar da kai mun je gida muke sanya mutane cikin kabari ko to iya a kaka kai ma cikin wannan ramin a ajiye ka a sa kankatse a jera maka a ka wata laka mai danyi kai mutanen mu babu tausayi kuma wallahi a kawo wata laka mai danyi a jinka maka kuma a kawo wata lakan busasshen kuma a dora maka har da wani bai cewa a ce wai ai kasa kabari ba a raga ta ko inji waye fa da haka duk a loda maka kai kadai shi ba kabari ko baka mutu ba aka sanya ka wallahi sai ka wuce haka ne to kaddara shekara nawa zaka yi cikin kabari kana kunci kuma lokacin da kake can kunce fa lokacin fa ake sabon ababe na rayuwa duk abin da kake tunani kake yi shagaltar da kai game da Allah to sabon sai ya fito yanzu fa da za ka yi fitar wallahi alazim malak da za ka fitar da wanda shekara 30 a kabari to yana masa tacewa shi wallahi ba dawo bace wanda ya mutu shekara 30 ka shekara 10 baya mutun ya mutu ka fitar da shi yanzu zaka ga yadda tawa take a yanzu malam wallahi cewa shi ba dawo bace da zaka taddo sahabban annabi Muhammad ka duna musu garin Madina a yanzu sai kuma ka wani bangare ne cikin aljanna eh saboda lokacin suka rayu ba haka kake ba ana kuma kancan ba ko kai ko ba azaba malam ba komi a ce ko zaka kwanta ne iya adadin shekara wani ko shekara dubu zashi wani shekara dubu biyu ne don su ga shi kiyama Allah da ya koye ilimin ba wanda ya sani hatta annabin Allah bai sani ba mal masulu anha bi a'lam min as-sa'il to kaddara yanzu kafin a tashi kiyama kai ka tambaye ka shekara za ka sai kabari to ka shiga hukunciyar Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka samu wani lafiya to Allah zai tayi da bayinsa Allah zai tada mutane kuma Allah zai tsayar da su dan hisabi kuma za a saka mu kowa bisa abin da ya aiwata wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa al awfa sakamakon da ya dace da kowa Allah zai masa sai Allah ya ce aya ta gaba fayaqulu sayati shi wannan kafirin ma hadha illa asatirul awwalin yana bayawa mahaifansa amsar zancan yace ai wannan tatsuniya ce ta mutanen farko ai wannan tatsuniya ce an jima ana kura da malam muhammad har zukun ba wanda ya gansu abane wannan bai tabbatuwa tun shekara nawa ake cewa za a tashi kuma har yanzu ba a tashi ba sai maka waye je ya gano waye je kiyamar ya gano ba wanda yake gano amma malam za a je kiyamar wallahi sai mutun ya ci Allah ya rufa mana asiri sai Allah ya ce aya ta gaba
ulaika alladhina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim min qablihim min al-jinn wal-ins innahum kanu khasirin
Allah yace ulaika alladhina habba alaihim alqawl fi umamin qad khalat min qablihim min aljinn wal ins innahum kanu khasirin ulaika ma su irin waccan sifar da aka ambata ta inkarin za a tashi gaban Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah zai huta ne hisabi akwai aljanna akwai huta Allah yace alladhina habba alaihim alqawl su ne wanda zancen ubangiji ya tabbata akan su cewa ba mutanen banza ne ba cincin Allah ya rubuta a lauhil mahfuz wa mutanen banza ne ba za su imani ba Allah ya haqqa alaihim alqawl fi umamin qad khalat min qablihim a cikin al'ummar ta gabace su tuni Allah ya rubuta cewa in ba za su imani ba shakiyye ne za su mutu akan wannan sannan kuma za su ga cikin wuta tare da alamu ta gabace su minal jinni wal ins daga cikin tawagar mutane da kuma aljanna ashe mutane aljanna su ga wuta malam ba shakka aljannu da kan aka halitta da wutan ma Allah zai musu azaba da wuta Allah ce wa laqad zara'ana li jahannama kaseeran minal ins wal jinn haƙiƙa musu Allah mun shirya mun tanada wa jahannama mabiya yawan mutane da aljannu mutane ga aljannu Allah zai kai wuta Allah ya kare mu Allah ce lahum qulubun la ya'qiluna biha suna da hankali zukata amma ba sa hankaltuwa da su la yafqahuna biha ba sa fahimta ga su da zuciyar amma ba ta aiki ba ta hararo gaskiya ba ta tuna girman Allah ta zubda hawaye sannan kuma ga idanun ba sa ganin gaskiya ga ji ba sa jin gaskiya da shi Allah ce kai ulaika kal an'am bal hum adad ka ce dabobi da kai gwara dabba ma da su Allah ya kare mu a ina fa alkiyama ne fa Allah zai ce wa jahannama halin talati jahannama kincika Allah zai tambaye jahannama halin talati ce yawma naqulu li jahannam halin talati wa taqulu hal min mazid ce ba Allah in akwai kayi in akwai shakiyye mutanen banza in duniya Allah ya tace mu Allah akwai wuri a ta turo su haka Allah zai ka tura mutane cikin jahannama da duwatsu da mutane da aljanu yana tambayar ta halin talatin na cewa hal min mazid sai Allah ya sanya cinan sana kudura a cikin ta ce hai Allah kan zuwan bukatar komi Allah ya yarda Allah ce innahum kanu khasirin wa inna mutanan min khasararuni sun yi asara a ce mutun ya je kafan Allah a wayi gari ba aljanna bane ba shi wallahi yayi asara Allah ya yarda sai Allah ya ce ayat ta karshe
kullun darajatun mimma amilu wa liwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun
Allah ya ce wa likullin darajatun mimma amilu kowanne cikin tawaga guda biyu tawagar mutanen kirki Allah ka sa muna cikin su da tawagar mutanen banza Allah ya kare mu Allah ce darajatun mimma amilu suna da matakan ne matsayi game da abu suka aiwatar aikin mutum iya matsayinsa iya kudinka iya shagalinka eh barikinka aljihunka iya abun da ka aiwatar a nan duniya to iya matsayin da Allah zai kai ka a cikin sa aljanna iya iskancin mutum a duniya iya gidan da Allah zai bashi na wuta shine Allah ya ce wali kullin darajatun mimma amilu kowanne daga cikin mutanen kirki da mutanen banza yana da gurgurdan abun da ya aiwatar na aiki Allah ce wani yufiyahu a'maluhum kuma Allah zai tika musu ayyukansu suka aiwatar a ranar tashi alkiyama Allah zai tika musu ayyukansu ba'ana Allah zai musu hisabi ya tika mu kowanne aikin abin da ya aiwatar Allah ce hum la yuzlamu su biyan annabi adam Allah bai zalunce su ba Allah baya zalunce wa ma rabbuka bi dhallamin lil 'abid ubiki subhanahu wa ta'ala baya zalunce bayin sa Allah ya kare ashe jama'a abinda mutum ya aiwatar a gidan duniya to shi zai tarar gobe alkiyama kuma ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu duk abinda ka aiwatar na alkhairi to zaka gansa gaban Allah subhanahu wa ta'ala kuma duk abinda mutum ya aiwatar na sharri gaban Allah sai ya gansa Allah ka sanya mu ga alkhairi ranar tashi alkiyama Allah ka taimake mu da hisabi mai sauki a wajenka Allah ka sanya mu cikin bayinka nagartattu Allah ka sanya muna cikin bayinka da aka intar a cikin wannan wata ya Allah idan babu sunan mu ma Allah a rubuta Allah in muna cikin Allah daga mu mai sama Allah ka sanya mu wani lafiya Allah ka gafarta mu da gora-goran mu Allah ka sanya mu cika da imani a wannan rayuwa Allah ka taimake mu da bakwataka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته